اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يمين. سبحانك اللهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin huwacewarsa ya kawo mu wannan rana dau 10 ga watan Jumadan al-Ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun saki hallara don jin fassara na ma'anun ayoyin al-Qur'ani mai girma gurgudan inda ya saka. Muna roƙon Allah ya mana jagora. Muna cikin suratul Maida. Mun tsaya aya ta hudu ne ko wata nawa ne? Aya ta uku. Eh, za a tashi aya ta hudu. Allah bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yas'alunaka madha uhilla lahum أهلكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
Aya ta baya ko tun daga farkon sura ayoyi guda uku da suka gabata sun yi bayani ne na wasu ababe waɗanda aka haramta wa mutane, musamman aya ta biyu da uku sun yi magana a kayan waɗansu abubuwa nau'o'in abinci wanda aka haramta. Don haka nan malam ya ce falamma bayyana lahum al-muharrama alayhim, yayin da ya bayyana musu abin da aka haramta musu, فإنهم يحتاجون إلى معرفة ما أحل لهم. تو متاني ذا سزان سنة دبوك أنس ستو مئك حالة تاموس دلوك چند أتكي متن يأيك تكذا سيكا چي حكم كيوباني تو حكما شيني كما سيكا غيا ما سيأي ميكين يكي إيا أيكا تا الله جيكا ما أبكر كومي لوك چند أكزو أكا چي مسا أنك فكونجي أين إزلا دو منو أزينة توهيدي ya sanya musu albarka suka sa kunya suna jama'atu izalatul bid'a. Sai ce to ai akwai saura, yace in kun amshe musu bid'a kuma me kuka ba su, in kun amshe wannan bid'ar kuka ba su haka ai sai su saki rarumuwa wata. Don haka in kun amshe abin da hannunsu sai ku mika wani, me ya kamata ku mika? Sai yace to ku ƙara wa iqamatu sunna. Shi ya ƙara wannan, yace in kun amshe bid'a sai ku mika mu sunna kuma su rike. Yace to kaga sun samu abu ruko. Allah ji kan mala. To tunda an bayyana wa mutane abin da ya zan ya haramta, to za su yi da bukatu kuma, to menene kuma ya halatta gare su tunda waɗancan sun shafi nau'o'in abinci da abin da ya kama da haka. Fa qala, sai Allah ta'ala yace yas'alunaka, suna tambayarka wato ya Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, madha uhilla lahum, akan menene aka halatta musu, akalahu min al-ta'imi wal ma'akuli, menene aka halatta musu su ci, min al-mata'im na abinci, wal ma'akul da kalaci, me abin da aka halatta musu? Qultu, ka gaya musu uhilla lakum at-tayyibat, an halatta muku ababen da suke masu daɗi. Domin Qur'ani baya halatta wa mutane abin da yake ba mai daɗi ba. At-tayyibat akan fassara shi kuma da mai tsafta, at-tayyibat akan fassara shi da abin da yake halal. To an halatta muku abin da yake mai daɗi, mai tsafta, wanda shari'a ta yarda da shi. Shi yasa malam ya ce al-mustalazzati inda ashabi tiba'i salima, amma fa ababe masu daɗi a wajen waɗanda suke da hankali attiba'is salima dabi'ar su kubutacciya ce ba karkatattu ba abin da yake da dadi a wajen mutane masu hankali masu nutsuwa ka san dadi nau'i ne ko abin da zaka ce yana da dadi wani sai kuhi kuma ba shine mai dadi ba yanzu mutum idan ya je shi in aka ya dai mun naman kuman kare ma sai ya ce yau mun sha domo ko ba haka bane shi mai dadi ne a wajen sa yace naman alade ma zai ce yau mun yi dana sha to shi yasa nan mallan yace al mustalazati inda ashabi tibais salima wani mushe zai dauka abin nan ya tafi da shi fedar wallahi ko sai je shi ya gasa to shi yasa aka ambaci wannan kuma bi tsayana Allah ya ce wa har muqayyadun bima lam yarid nassun bi tahrimihi wannan din ma an taskance shi to abu mai dadi ba wai yadda shi dan adam yace mai dadi bane a taskance dadin da abin da nassi matukansi bai zo shi da hamta shi ba min kitab aw sunnatin aw ijma'in aw qiyasin kadhalik imma dai littafin Allah ya haramta di yadda a ɗabi'ance a al'adance ake ganin sa mai dadi shari'a ta ce haramun ne to yanzu ba mai dadi bane idan sunna ta ce haramun ne to yanzu ba mai dadi bane in ijma'in malamai ne ko an dora akan hukunci na qiyasi to bai san to mai dadi ba wama allamtum min al-jawab don kan Allah ya ambata mana ya halatta mana ababe wanda suke masu dadi kamar yadda yace kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ku ta halal masu dadi kuma ku aikata aiki mai nagarta wanda Allah ke so wama allamtum min jawarihi kan cikin abin da aka halatta muku an halatta muku abin da wato farauta wadda abin da kuka koyar masa farauta min al-jawarihi daga cikin masu farauta da dabbobi al-jawarih wanda za su kama abu koda ku da miki ne za su kama shi ai al-kawasib wanda suke kamowa abu so tun ma aka ce wa lamtum wanda koyar da su min al-jawarih daga cikin masu yin farauta dabbobi min al-bilabi was-sibai dabbobi ne wanda suke kamar karnuka ko kuma a dabbobi wanda suke asba masu cin nama sune asba ba lalle sai zaki ba kan namiri kamar misali da musa ita ma tana cikin asba kuma tana yin fauda ita watair kun sai su ma ana yin farauta da su sakari misali kamar shirwa abashirwa ba shaho ana yin farauta da shi sai training din sa ayi farauta da shi ki wannan cancan ya haramta to menene kuma ya hatta sai aka ce daga ko kuma ya kamo maka gadar ya kashe ta kuma ya tsaya akan ta yana lallagi sai aka ce nan kuma ka dauka ka ci shari'a ce abinda shari'a ta zayyana kuma shine da yake abinda tace halal to shine ba a bukatan tunaninka ko hankalinka ko ma'auninka a shari'a ta faɗa kawai ka bi to shine aka ce wa ma allamtum min aljawarihi da waɗanda kuka koyar dabbar da ta kamo wadda kuka koyar da ita daga cikin masu farauta mukallibin waɗanda suke yin farauta hal ne wato min kallabal kalba bi tashdid ai arsaltahu as-sayd ya an ce kallabal kalba wato ka ko kallabtal kalba wato ka sake shi zuwa ga farauta kuma har Allah suna cewa kallabal kalba ai allam saida wanda koyar da shi farauta ya kance kallabta mun gane ko kai training din sa kenan to nan Allah ta'ala yace tu'allimunahunna wadanda kuke koyar da su ai kuna ta'adibin su shine nan malam yace ai tu'addibunahunna wadanda kuke training din su kuna ladabtar da su a kayan abin da ya kamata su yi mimma allamakumullahu daga abin da Allah ya sanar da ku min adabis saidi na ladubban farauta farauta ma ba haka kawai zaka dauke ranka shikenan ka daura fade ka shiga jeji ba a'a sai ka ilimin ta ita ma dole sai ka san me shar'a tace ayi a wani farauta wani nau'in abinci ne ya halatta idan an farauce shi in za a farauce shi ta wani irin siga da wani salo za a yi dole mutum sai ya san wannan kuma a karkashin nan mu duba wata hikima ta Ubangiji ta'ala kare dai ba shi daraja kai kace yan yayi lallage yanzu afirka idan ta zo ta sha ruwa kai baruta akuya jaki ai bai halatta ba jakin gida ko annabi ya haramta cin sa a yakin khaybar haka na gazwatul muraisi duka hadisai sun zo ingantattu annabi ya haramta cin naman jaki to da ka aje ruwa abokiti sai jinka ya zo sa baki ya sha in ba najasa ka gani kararraba wa yace ma sai ka zubar da shi zaka iya alwala da shi amma idan kare ya zo shi ya sha ruwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ambata wannan kaskon sai ka wanke shi sau bakwai kuma sai ka sanya turbaya a wankin farko kamar yadda malamai suka faraja hawa ulahunna bitturab haka hadithin ya ambata wanda yazo da ukhrahunna sun da'afa isnadin wain ina ambata mana yadda kare yake da gayan rashin daraja da kima to amma yanzu kuma ya je shi ya kashe dabba ya wunsa ai ya shiga jiki kuma sai aka ce ka ci akwai wata hikima akwai wani abu wanda ya canja masa mai yanzu menene abin da ya canja masa sai barakallahu fi ilimi hada kare an bawa ilimi daraja da wanda ba shi da ilimi wanda ya kare ya kamo maka ba zaka ci ba hasali ruwanka ma in ya sha sai ka wanke kaskon sa bakwai amma yar kare mai ilimi yawun nasa ya shiga amma sai aka ce shi saboda ka ilmantar da shi da ilimi yanzu mimma allamakumullahu yanzu kaga ilimin da ka bawa karan ya tafo daga ina daga wajen Allah Allah ya sanar da manzansa adabus sayyid manzan Allah ya ambata wa mutane adabus sayyid ya koyar da su yanzu mutane su ma sai suka koyar da karnukan su wannan adabus sayyid kage ya zamanto shi ma bit talaqqi ya same shi shi yasa kace mimma allamakumullah sai Allah ya bashi daraja yanzu ya ba kaskantacce bane yanzu a wannan matsayin ya samu daraja abinda ya farauto ya kashe za shi kage wannan nuna mana fifi ilimin addini tu'allimunahunna mimma allamakumullah min adabi sayyidi amin tariqati imsakihi ta hanyar da za a iya kama ita da ka koya masa ba kawai ku zai kama shi bule ba akwai abin da ake so ka koyar da shi na ladubban farauta to irin wannan Allah ta'ala ya ce fakulu mimma amsakna alaikum to ku ci daga abin da irin waɗannan karnuka suka kama muku wa in qatalatku ko da ku sun kashe dabbar a lokacin da suka kawo muku ita ko ku kaske su ya halatta ku ci bi allam ya allam minhu amma da sharrin shi karan ko tsuntsun ko da musar ko wani irin dabbar da kai training din daga cikin wanda suke jawarihi mukallibin matukar bai ci ba sharri na farko kenan bai ci ba bi khilafi ghayrul muallama amma subhanahu wanda shi da ilimi shi in yaje kai ba za a ci ba فلا يحل صيدها wannan kan farautarsa bata halatta shi wanda yake bashi da ilimi abin da ya farauto bai halatta ba wa alamatuha alamar da za a iya gane kare yanzu ya samu ilimi in ka masa training shine an tarsila idza ursilt za ta tafi in ka sakita ko ya ga dabba ko zo mu ya gani a gaban sa yana haka da kunnuwansa ba zai attacking din zo man ba sai dai kai ya dinga maka ishara da ka gane ka masa wannan training ko bare ya gani a karkashin lampo ta kuya sai dai zo wajen ya taushi ko kuma ya zo wajen ka yana maka ishara cewa ga ta a can yana so ka aike shi wajen ta in ka aike shi to sai tafi ya je ya aiki sai ka masa wannan training din amma in ya gani kawai ya fita a guje ya je kama a bashi da ilimi jahili ne jahili ne kaga ne ya nuna addini ba wato ko kare ba a ce yayi hidimar da ka ashe mutum a hidimar addini ba zaka yi ba sai an ce ma wannan din daidai ne ba zaka kame ba sai an ce wannan din ba amma idan kai ka kai ma ka zama kaman karan farauta kenan mutum gaba gadi yayi hidimar addini bai yi karatu ba bai yi tambaya ba ba a nusar da shi ba a bai laka ba anta tasila ila utilat zai tafi in ka sake shi in ka tun shi watan zajira iza zujirat kuma zai tsawatu in ka tsawatar masa in ya je shi misali sai ka tsawatar masa dawo to zai dawo daka zai dakata sai ka masa wannan training din irin karnukan da tawa suke ai kaga suna musu irin wannan hannamu anan din ma akwai karnukan da baka ga biri ba shi ma zaka masa magana sai ya aikata abin da kace masa ni na ga kima mai lissafi a video jaki mai ko ga ba da gaskiya amma dai na gani wallahi jaki mai lissafi in an rubuta 4 plus 4 sai haka da kafarsa sau 8 sai ce to ya kamata wanda ba da ilimi a can musulma tunda jin yanzu shi ma ya ilimi ko to watan zajira idza zujirat wa tumsika sayda kuma zaka kama abun farauta wala ta'kulu minhu kuma ba za ta ci daga gare shi ba in ta kama ba za ta ci ba wa aqad ma yu'rafu dhalika thalatha marwat mafi karancin yadda za a iya ganewa cewa ya samu ilimi sau uku in an yi training din sa aka tafi aka jaraba sau ɗaya sau biyu sau uku to sai a yadda akan cewa ya samu ilimi fa in akalat minhu ma idan har ya kama farauta kuma sai ya ci falisa ma amsaka ala sahibiha to yanzu kan sai ya ba mai shi ba fala yahillu aklahu to wannan kuma baya halatta a ci fala yahillu aklahu kama fi sahihain kamar yadda yazo a cikin bukhari da muslim yi a cikin hadithin anna sayda sahmi idza ursila wa dhikra ismullahi alayka sayyidil muallimi min aljawarih wancan hadithi da yazo a cikin bukhari da muslim hadithi ne daga adi ibn hatim at-ta'i Allah sai adina hatim lokacin da ya musulunta ya yi ta fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi mutum ne masu zuwa yin farauta kuma ya yi addinin nasraniya yana daga cikin mutanen kasan Yaman ya musulunta shekara ta 8 kamar yadda malaman al-mu'arikhu suke amtawa to a cikin hadithin nasa yana cewa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah inni ursilu kalbi wa usammi ni nakan aika kare na tare da bismillah nace bismillah yana daga cikin sharar dan in zaka tura shi sai ka ce bismillah to in ya kashe wannan bismillah da kai ta kai a madadin bismillah yanka ba kawai shuna shi zaka yi ba a in zaka shuna sai ka ce bismillah ka ma shuwa sai ka fada to yace nakan saki kare na kuma ne bismillah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa idza arsalta kalbaka wa sammaita fa akhadha fa qatala fa kul idan har ka saki karanka kuma kai bismillah sai ya kama abin farauta koda ya kashe shi ka ci wa in akala minhu amma in ka samu ya ci daga abin farautan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ta'kul fa inna ma amsaka ala nafsihi amma in ka samu ya kashe ya ci to kada ka ci domin yanzu ya kama karan ne makansa kuntu sai ya ce inni ursiltu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar yace ni nakan saki kare na kuna ta duba ƙasa na rubuta shi ne ba cikin nan ne yake ba yace inni ursiltu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar nakan saki kare na wani lokaci idan naje ni zanga ya kashe zanga dabbar a kashe kuma idan na isa sai in samu ga wani karan shi ma tare da shi akan dabbar ai kaga akwai sarkakiya ko to hadisi wannan fatawa a wajen annabi yace la adri ayyuhuma akhadha kuma ban iya ganewa wane ne ya kama ba in ka gane wanda ya kama to shikenan misali in ka gane karanka ne ya kama da kazo sai kaga ga wani kare a tsaye amma karanka yana rike da makogoran gadar ai ka san yanzu shi ya kashe ta kuma da ma kai bismillah wannan ba mushkila amma sai ka same shi yana lallage wani ma yana lallage ko in kaga alamar jini a jikin karanka wancan kuma babu jini to ka san karanka ne ya kashe idan kaga jini a jikin karanka kaga jini a jikin ka inna ma mai tamba kai masa bismillah ba to amma in abu ya farauta ka ne fa kusan shi mai bismillah ko tare da kai ne shi ma alkalbul muallamu yake da shi malamin kare kuma yayi bismillah sai suka fa ba ka ne wanne ne to wanda ya zaka ci tunda kana da yaqinin wancan shi ma yayi bismillah wannan duk yana daga cikin wasihi a wannan riwaya kuma zo sayda as-sahmi idza sa wa dhukira sallallahu alaihi sayd al-muallim min al-jawarih farauta na kibiya idza ursila idan aka sayda wa dhukira sallallahu alaihi kuma aka ambaci sunan Allah yayin harbata ka sayd al-muallim min al-jawarih to kaman farautar malamin kare ne wato kibiyarka yanzu misali mutun ne sai ya daga kibiyarsa sai ya harbi da ya harbi sai ya sami dabbar ya shiga jikinta kuma yana bin dabbar dabbar ta tsere amma kibiyar ta shiga jikinta inda ta kai ga makasa bayan wani zamani ko wata kila kashe gari sai ya ga wannan dabbar a wani waje ta fadi ta mutu ga kibiyar ta sa jiki to ya halatta ya dauka ci kaga ba nan take ta mutu ba amma kibiyar sa ce kawai a jiki amma da yaje sai ya ga kibiyar sa kuma sai ya ga kibiyar wani ko ya ga kibiyar sa sai ya ga wani itace ne bi ta shiga cikin wani sarkaki wani ice ya soke ta ya kwalle a jikinta to nan ba zai ci ba saboda bai san wanne ne yake san ba kibiyar sa da ya harba ne bismillah ko ko icen da ta gamo da shi a sarkaki ko ya ga wani katan sara a jikinta ga kibiyar sa a cake inda ya harba amma ga wani katan sara a cikinta ya ganta kuma ta mutu to nan ma ba zai ci ba dan bai sani ba kibiyar ta sace ta kashe ko ko wancan saran wani ne yayi ko wani abu daban ne ya mata miki wannan mikin ne ya sabbaba mutuwar baki biyar sa ba to wannan duka yana daga cikin ladubba na abin nan na farauta ko wala Allah ya ga kibiyar ta sa a jiki kuma sai ya ga alama wata dabbar daji ta ci to nan ma ba zai ci ba dan bai sani ba wala Allah waccan kurar kula ita ba ta roge saura wata kila waccan damusar ko waccan zakanyar ita ce ta ga barewar ko ta ga baunar a kwance magashiya ita kuma sai ta karusa ta ka san ji zai iya yiwuwa to don haka wannan mutum bai da yaqini don haka shi ma ba zai ci ba duka wannan yana nan a cikin littafin furu'a malamai sun wasa a bayane a cikin su Allah ya datar da mu to malamai yace Allah ta'ala yace wabkur usmallahi alaihi kuma ku ambaci sunan Allah a kansa ba wai akan dabbar idan kun same ta a'a inda irsalihi a lokacin da kuka saki dabbar ta ku ita dabbar da kuke farauta da ita in za ku saki karan ko za ku harba kibiyar ta ku to sai ku ce bismillah wattaqullah lalle ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokarsa subhanahu wata'ala wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya ma adi bin hatim min ta'i yace idza arsalta kalbaka almuallama wa dhakarta ismallahi alayhi fa kul ma amsaka alayka. Wannan hadithin mun ambaci ma'ana irin sa a cikin bayanin, wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka saki karanka da ka koyar da shi kuma ka ambaci sunan Allah, to ka ci abin da ya kama maka. To kaga nan wajen kare kenan ya halatta a ajiye shi saboda dalilin me? Saboda dalilin farauta. Dan farauta ba kuma kare jahilin kare ba, kare wanda aka koyar da shi ilimin farauta ya halatta za a iya ajiye shi. Shi din ma malamai sun yi sabani akan halaccin ajiye shi cikin gida ko akasinsa. Mafi yawan malamai ba su jaza ajiye shi a cikin gida ba saboda hadithin Bukhari na Ummul Mu'minin Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira zuwan mala'ika Jibril alaihi salam. Mala'ika Jibril bai zo ba, annabi yana ta kai kawo, yana kai kawo, Ummul Mu'minin ta ganshi a dame ta ce ya manzon Allah na ganka cikin damuwa. Sai ya ce mala'ika, ya ce mala'ikun Allah, manzannin Allah ba sa safa alƙawari. Jibril ya ce mun zai zo shi kuma ga lokaci ya wuce bai zo ba. Annabi yana ta kai kawo, yana ta kai kawo, yana ta ajibin al'amarin. Sai daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci cewa akwai kare a cikin gidan. A wata riwaya ya fita waje sai mala'ika Jibril kuma ya ruske shi. A ciki dai duka riwayoyi biyu ya ambata masa cewa mu mala'iku ba ma shiga gidan da akwai kare a cikinsa. Annabi ya umarni aka fitar da wani dan kwikwiyo da ya rakuɗe a cikin gidansa a ƙarƙashin gado. Yace du karnukan da suke Madina ma a yi waje da su. To kaga da irin waɗannan wasu malamai suka kafa dalili cewa ko da karan farauta ne ba za a je shi a gida ba, ya dai halatta a aje amma ba za a je shi a cikin gida ko da wannan a tsawatarwa da ta zo. To shi saka ya zo a cikin wani hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim, hadithin Abdullah ibn Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qatada kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqus min ajrihi kullu yawmin qiratani wa fi riwayatin qiratun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qatada kalban, duk wanda ya taskance wani kare ya ajiye, illa kalba saydin aw mashiya, inda ba karan farauta ko karan kiwo ba, karan farauta ko karan kiwo sai ya ajiye. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yanqusu min ajrihi kullu yawmin qiratani wa fi riwayatin qiratun, a kowane wuni qiradi daya ko qiradi biyu yana tawaya daga cikin ladansa. Qiradin kuma shine me? Kamar yadda yazo a wani hadisin daban, ladan janaza ko ladan sallar janaza da tashyi'i, annabi sallallahu alaihi wasallam yace me? Mace yana da qiratani, yace kullu qiratin mithlu jabal uhud, ko wani qiradi kaman duman dutsen Uhudu. To kaga nan da ya itlaqin sa kawai, sai a dauki wancan hadithin da ya tafsil sai a fassara wannan qiratani. Fa inna yanqusun ajri kulli yawmin qiratani aw qiratun, to kaga sai a fassara gurgudon girman dutsen Uhudu a kowane wuni yana raguwa daga ladansa. Don Allah yaushe kai aikin girman dutsen Uhudu ma? Ha? Allah dai shine mai yawan yalwa da yawan falala. Musan irin nauyin ayyukan alkhairi da bayi suke yi ba. To amma dai haka kai anaka ma'auni sai kaga yaushe kai aiki a wuni wanda zai kai girman dutsen Uhudu ko girman dutsen Shira, ai za kai kokonto balle Uhudu. A ce in ka aje kare, to kaga kenan akwai matsala wajen ajiye kare in ba bisa waɗannan dalilan na shari'a ba. To Allah subhanahu wata'ala ya ce wattaqullah, lalle ku kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala, inna Allah sari'ul hisab, Allah ta'ala mai gaugawar yin uquba ne. Na'am.
Al-yawma uhilla lakumut tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات تو يوفا an halatta muku dada dan ababe da shari'a ta yadda da su an halatta muku ba hana kaka ci dadi ba ababan da shari'a ta ce mutun ya ce irin yadda shari'a kuma ta yi umarni. Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba abincin wadanda aka ba wa littafi hillul lakum halal ne a gare ku. الذين أوتوا الكتاب جمهور المفسرين سم فسر دستشين اليهود والنصارى دان قند المجوس شنا كسام خلاف شيد ما مفيا يوا بس جازا سوا قد أن يقرأ وان دسك أمتا واتو المجوس أما أبين دي فكر ففا شنا شوا اليهود والنصارى سو المجوس suna daidaita da al-yahudu wan nasara ne fi hukmi akhd al-jizyati wajen karban jizya ne suka daidaita da al-yahudu da nasara ana karban jizya a wajen su amma saboda annabi ya karba daga wajen majus judatul abna daumatul jandal amma a wajen sauran hukunce hukunce kamar wanda zamu ji anan cikin wannan aya majusa ba su musharaka da al-yahud da an-nasara ba. To Allah ta'ala ya ce wa da'amul ladina utul kitaba abincin wadanda aka ba ma littafi a gabani ai zaba'ihul yahudi wan nasara saboda in an ce da'amul ladina utul kitab bangare bangare ne akwai yakansu akwai abincin su haka wanda baya bukatan yanka sannan akwai abin da kuma yake na ƴaƴan itace da za su sarrafa waɗannan duka nau'o'in abincin su ne. To sai aka ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum amma abin da zamu fahimta nan da aka yi itlaki aka ce da'amul ladina utul kitaba an masa taqyidi da farkon aya mun fahimci bayanin an masa taqyidi da farkon aya farkon ayan me yace yawma uhilla lakum at-tayyibat to kage yayi taqyidi a wancan na gaban da aka ce wa da'amul ladina utul kitab duk da an yi itlakin sa ashe muqayyadun nabi ma qabla abincin nasu sai wanda ya halatta gare ku a shari'a mun gane to wannan shine abin da mafi yawan malamai suka ambata sai abin da ya halatta muku shari'a yanzu idan suka kawo muku giya abincin su ne ta'amuhum ne in suka kawo muku lahamul khinzir ta'amuhum ne to kaga wannan bai halatta a gare ku ba saboda me baya daga cikin at-tayyibat abinda Allah ya halatta muku sune at-tayyibat su ko wadancan kamar alladi Allah ya ce fa innahu rijsun kuma aya ta cikin suratul maida zamu can gaba an haramta wa mutane me giya da wadansu ababe nau'in abinci wanda Allah ta'ala ya haramta to irin wannan duka ya shiga abinda ake nufi shi yasa malamai suke fassarawa zaba'ihul yahudi wan nasara yanke yanken da yahudu da nasara suka yi yanke yanke wanda yahudu da nasara suka yi wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum to yankan yaya nan ma malami sun yi sanin matsalar wasu cikin malamai kamar ibn jarir ne tabari ya farajjaha cewa ko da an ambaci kowanne suna ne ai Allah ta'ala ya san cewa su mushrikai ne kuma suna shirka kuma suna bautar wani Allah suna sanya ma Allah subhanahu wata'ala shariki tare da shi kamar yadda Allah ya faɗa wa qalatul yahud uzair ibn allah wa qalatul nasar masih ibn allah zalika qawlun bi afwahihim amma yace wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum sai suka faran jayar ya jayar da cewa ko da za su yanka ne bismil masih wasu malamai suna ga cewa ko da za su yanka ne bismi kana'isihim tunda yazo da siga ta umumi wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum amma waɗansu malamai sun ce a'a ko da wannan da aka yi talakin sa shi ma an masa taqayidi kaman Muhammad ibn Kathir shi ya farajjaha cewa ai abin da yake ingantacce Yahud da Nasara ba sa yin yanka sai da sunan Allah lokacin da aya ta sauka ba sa yanka sai sunan Allah duk da cewa suna da itiqadat al-batila wanda Allah subhanahu wataala ya tsarka daga abinda suka nasabta masa amma yanka idan za su yanka suna ambaton sunan Allah ne idan za su yanka mun gane ko kuma sannan aya wadda ta zo cikin surat an'am da Allah subhanahu wataala ce wala ta'kum mimma lam yuzkarullahi alayhi suka ce shi ma ya mata tayyidi kace daga abinda ba ambaci sunan Allah ta ba to wannan dai shi da dama daga cikin malamai Ahmad ibn Imam al-Shafi'i wani kauli Ahmad ibn Hanbal da wani kauli na Imam Malik ibn Anas rahimahumullah dukan tafi akayin wannan bayani cewa da waɗansu kuma da magabatan su cikin sahabbai kuma waɗanda suke at-tabi'un don haka sai abin da suka ambaci sunan Allah kayin sa yayin da za su yanka ya halatta ko ba san ya maka yin bincike sun ambaci sunan Allah ba bincike ba su ambata ba ba ruwanka wanda ya bayyana idan ka wani Allah ka ambata to nan ne sai ka dauki nan aiki abinda aka faɗa wa la ta'kulu mimma lam yuzkarullahi alayhi amma wanda basu ambaci basu yanka a gaban ka ba an ce wada'amuhum hillul lakum ina fata mun gane hadisi ya inganta daga Anas ibn Malik wanda Imam al-Bukhari da wasu malamai suka kawo Anas yana cewa anna yahudiyatin atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi shatin masmuma fa akala minha lokacin da aka yi abin nan fatu khaybar gazo khaybar an yi ta shekara ta bakwai bayan hijira Allah ya ba mu manzon sa nasara akan stronghold na yahudawa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu nasara akan isra'ila Allah ya daidaita ta Allah ya wargaza ta Allah ya maida aniyar su kansu da su da America ya take goyen bayan su da manafukan turawa to a rana guda ne Allah ya ba wa manzansa nasara akan Khaybar to a wannan lokaci wata mata kamar yadda wata riwaya ita mata Anas ana sunanta Zainab domin sun da dauki sunaye wanda yake na Larabawa sai ta tafo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akuya wadda aka gasa ta kawo wa annabi ita wannan mata mai yahudiya ce har sai da ta tambaya wana waje ne annabi ya fi sha'awa a jikin dabba a jikin tunkiya ko akuya sai aka ce karfata to sai ta dauki gefan karfatan sai ta zuba dafi mai yawan gaske a jiki sai ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi kuma sai ya karba ya ci a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci wannan dabba tare da wani sahabi ana ce da shi Bishr ibn al-Barwa ibn al-Ma'rur annabi na gatsawa ya ci hadiya wannan sahabi shi ya ci ya hadiya amma nan take sahabin sai ya rasu yayi tamar murde shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama yana daga cikin mu'jizar da tambayi nama sauran sahabbai da ke wajen sai ya tambayi naman ya ce me ya faru daga game da shi sai Allah ya ba wa naman baki sai ya yi magana sai ci an sanya mini guba annabi ya ce wani gefe aka sanya guba sai ya ambaci wannan gefen da annabin ya ci to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin mutuwar shi wannan sahabinsa bishr annabi sai sa a kama matar aka kama matar tunda ita ta kawo abincin sahabbai suka ce alana qatluha ya rasulullah ba ma kashe ta ba sai annabi ya ce a ku kyale ta sai ya kira ta sai ya ce ke ku me yasa kika aikata haka sai ta ce ya ce kin sanya guba a abincin nan a naman nan ta ce ina sanya guba a ina kika sanya guba sai ta faɗi inda dabbar ta da bayani ta ce a jikin karfata na buɗe naman na saka guba wadatacce a ciki sai annabi ya ce me yasa kika yi haka sai ta ce so nake na gani in kai annabi ne gaske na tabbata ba za ta ma komi ba amma in ba annabi ba ne yadda ka tsangwame mu ka zo ka ci mu da yaki ɗaya bayan ɗaya duma tsagunanmu daga banu kainuka'a zuwa banu nadir zuwa banu quraiza yanzu ga khaybara duk an wargaza yahudawa in kai ba annabi ba ne kaga sai mu kashe kana mun huta da kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ta tashi ta tafi bai mata komai ba amma lokacin da sahabinsa ya mutu wannan gubar da ya ci murɗan da yake da sahabin ya mutu sai annabi ya ce a kama ta sai annabi ya ce a kashe ta sahabbai suka ce annabi ya yi haka ne domin ya yi kawadi akan kisan da ta yi ma sahabinsa amma ba wai intiƙami da shi an masa wani abu ba saboda manzon Allah bai taɓa ramuwa in ka masa abu ba sallallahu alaihi wasallam to kaga dai abinda ake nunawa ƙarƙashin wannan hadisi an kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akuya ba yahudiya kuma ya san ba yahudiya ne kuma a garin yahudawa aka ka ta kawo masa akuya da ta gyara annabi bai ce waye yanka muku ba saboda halaccin cin yankansu dhaba'ifu ahlul kitab to Allah ta'ala ce wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa da'amukum hillul lahum kuma kuma abincinku halal ne a gare su inji Allah subhanahu wa ta'ala abincinsu halal ne a gare ku kuma abincinku halal ne a gare su ma'ana za ku iya gayyato ahlul kitab su ci abincinku to shine malamai suke ambatawa hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun hadithi ne ingantacce kada kai abota sai da mu'mini kada ka amince ka gayyato wani gidanka dan ya ci abinci ka masa diyafa sai wanda yake mai tsoron Allah wanda yake bin Allah kaga su kuma ba mutanen kirki bane hasali ma mushrikai ne amma Allah ta'ala ya ce wa da'amukum illallahu ma'ana za ku iya gayyato su ci abincinku to sai malamai sai suka ce wancan hadisin duda ingancinsa sai a dauki kenan wato annahayu wato abin nahayu tanzihin ne wato alal nadab ne al'amru ne bin nadab wato ana so ne ka kiyaye amma in har ka ga yato su saboda wata maslaha babu laifi to Allah ta'ala ya ce wa da'amukum hillallahum wal muhsanatu minal mu'minat sannan mata waɗanda suke masu kamun kai al-muhsanat anan ba ana nufin al-mutazawwijat ba a masu kamun kai ba kamar yadda yazo cikin suratul nisa'i da aka ce wal-muhsanatu min alladhina utu am wal-muhsanatu min al-mu'minati cikin hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum har zuwa can da aka yi adafi والمحصنات من المؤمنات الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم تو كاغا تان والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من النساء الا ما ملكت تو كاغا تان المتزوجات اكي نفي تو اما نان دا اكي المحصنات با انا نفي المتزوجات با دان بايا حالتا كاي اوري اكن اوري تو والمحصنات من المؤمنات كاما ممماتا ماتا ماسو كامون كاي ماتان كيركي ba ballaga zazzu ba daga cikin muminai ya hatta gare ku ku aura ai kaga ai an ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kuma aka ce wazzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik to nan shi yasa aka ce wal muhsanatu minal mu'minat, da mata masu kamun kai daga cikin mu'minai ya halatta a gare ku ku aura. Wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, da kuma mata waɗanda suke masu kamun kai. Wasu malamai suka fassara kamar fassara na al harair ya'ya, eh na'am haka ne, yana daga cikin fassaran da ake ma al muhsanat ya'ya, kuma al muhsanat waɗanda suke masu kamun kai. Min alladhina utul kitaba min qablikum, daga waɗanda aka ba su littafi a gabanin ku. Yahudu, mai bin addinin yahudanci da kuma mai bin addinin nasaranci kirista kenan, ya halatta a shari'ar musulunci za ku yi auren su. Wannan shari'a ta ba da wannan dama. To amma sai Qur'ani yace wal muhsanat, me ake nufi da al muhsanat? Nan ma ya fassara al harair Ibn Kathir rahimahullah, sai yace wal zahiru min al aya anna al muhsanati al afifatu an az-zina. Abinda ayat ta nuna yace al muhsanat, ana nufin mata waɗanda suke masu kamun kai ba sa zina. Waɗanda suke ahlul kitabin ba yahudiya da kristan ba ballaga bace ba mazinaciya bace, tana da kamun kai. Wannan kaga quality ɗaya kenan kafin ya halatta ku aura, quality na farko kenan. Masu kamun kai waɗanda ba sa zina, ba sa zina. Sannan kamar yadda malai ambata a nan ya ce al-harair, kuma ya zamanto ba ku yangai ba, su ɗin ma wanda suke ahlul kitab ba ku yangai ba. Idan ku yanga musulma ce, ya halatta za ka iya aura ita ma da sharaɗi guda biyu, ko da musulma ce sai da sharaɗi biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata, watan a cikin suratul nisa wa hurima alaikum ko wa menene wa man lam yastadi' minkum dawlan ay yankihu al muhsanati al mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat wa man lam yastadi' minkum dawlan ay yankihu al mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat. Yanzu sharadi nawa ka fada, baku ba na ansa ba ku jin ayar ko. Wa man lam yastad'i minkum dawlan, sharadi na farko kenan da aka ambata mana waɗanda bai halatta mu aura ba, harimat alaikum har zuwa ƙarshe. To sai Allah ya ce wa man lam yastad'i minkum dawlan, wanda ba shi da dama, ba shi da hali. At-tawl shine hali, ba shi da hali, ba shi da sadaki, ba shi da abinda zai iya na dawainiya. An yankihu al mu'minat, ya auri waɗanda suke mata mu'minai ƴaƴa. To sai aka ce famin fatayatikum, to ya halatta aura daga cikin ku yanganku. Amma sai aka masa taƙayidi aka ce me al mu'minat, min fatayatikum al mu'mina, kaga al mu'mina sifa ce na al fatayat, sai waɗanda suke mu'minai. To kaga koda wacce take mumina ce ku yanga, koda musulma ce ku yanga, ku yanga baya halatta ka aura sai da shara'i guda biyu. Shara'i na farko shine baka da hali, amma in kana da halin auren wanda ba ya ba, to kai ma haramun ne, haramun ne. Kamar yadda malamai suka ambata, shine mafhumul aya ya nuna haramun ne ka auri ku yanga. Inda kana da halin auren ya, to bai halatta ka auri ku yanga ba. Amma in baka da hali ne kuma kana tsoron yin zina, shine a ƙarshe sharadi na uku Allah ya ce zalika liman khashiya al'anata minkum, wannan ma an muku halaccin ne ga wanda yake tsoron zai zina. Al'anatu asali yana nufi wahala ne, azaba al-mashaqqa, da kunci da tashin hankali, to zai tana sabbaba mutum ya fada cikin azabar Allah. To kaga sharaɗa guda uku kenan, na farko wanda bashi da hali, na biyu sai wanda yake tsoron zina, kuma sannan wanda zai aurar ku yangar ma dole sai mumina. To kaga kenan waccan aya, kamar yadda abinan Sheikh As-Sa'di ya ambata, wannan yayi taqayidi shi ma anan. da aka ce wal musanatu min alladhina utul kitab to ba za ka auri ku yanga ba kamar yadda malai fassara anan yace al harair halalakum an tankihuhunna an halatta muku ku aure su idza ataytumuhunna ujurhunna idan kun ba sadakokin su shine muhuruhunna kun ba sadakin su muhsinina kuna masu nufin kamun kai ne da aure ghayra musafihin ba wai kuna masu kokarin yin zina bane wala muttakhidhi akhdan ba kuma kuna nufin za ku rike su a matsayin mistresses bane wato koda waɗanda suke ahlul kitabin ne krista ba yahudiya to wadda kake nufin haqiqatan in ta cika waɗancan qualities da aka ambata mai kamun kai ce ba zina take ba sannan kuma ba ku yanga bace to kai kuma an dora maka da lalle nufin aure kake so kai ba wai kana so ka je kusa da ita bane domin ka rike ta a matsayin mistress ko kuma a rika yin zina da ita ba to shine aka halatta a irin wannan yanayi amma tare da wannan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana ambatawa cikin al-ikhtiyaratul fiqhiyyah dangane da wannan mas'ala bayan ya tattauna ta da yawa sai faɗi wani kalami yace wa yukrahu tazawwujuhunna ma'a wujudil hara'irul muslimat amma yace makruhi ne a aure su makruhi mu fahimci abin da ya faɗa abin ki ne a aure su su ahlul kitabai ne din ko da sun cika wancan qualities matukar an sami ƴaƴa musulmai in akwai ƴaƴa musulmai to kai wace hikima ce ƴaƴa musulmai suna nan ba su da mazaje kai kuma zaka je ka dauko wata krista ka zauna da ita abin nan kai ka shirya ranar juma'a ka tafi masallaci ranar ladi kuma sai ƴaƴanka su ga ita kuma ta yi gwaggwaro za ta tafi coci ai ba hikima a ciki amma dai baka isa cewa haramun bane tunda shari'a ta fada shi yasa lokacin da Amr ibn al-As radiyallahu anhu sahabin manzo Allah bayan an ci Misra da yaki bayan lokacin da Baitul Maqdis aka kwace ta a wajen Yahudawa da Kirista Amr ibn al-As Umar ibn al-Khattab ya tura shi kuma ya je shi ɗaya stronghold na Romawa lokacin su suke mulki a can ƙasan Masar aka je aka ci su da yaki to kaga kristoci ne su Amr ibn al-As ya auri wata daga cikin su labari sai ruski Umar ibn al-Khattab sai aika masa wasiƙa yace ina maka umarni ka sake ta shi kuma sai aika masa wasiƙa yace ya amirul mu'minin na samu sakonka kana dalili ne kake da shi na haramci daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sai aika masa wasiƙa yace ba dalili nake da shi na haramci ba ni ne bana son haka din saboda akwai musulmi shi kuma sai da'a a shugabansa sai ya sake ta shugabansa ne mar umarni ya sake ta ko kaga biyayya ne saboda shi Umar ibn al-Khattab wala Allah bai hango hikima a ciki ba duk da cewa ya halatta ba wanda zai ce aya ce mu hukama kuma ba wacce ta ba mansuha bace to shi yasa malamai suke ambata kaga Shaykhul Islam shi ma abin da ya ambata yace wa yukrahu tazawwujuhunna ma'a wujudil hara'irul muslimat an karhanta auren su amma makruhi ne malamai duka zaka ga suna bubbuge guyayen mutane akan kada su aure su matukar dai akwai musulmi amma in ka samu kanka a cikin su rayuwarka a cikin su ne misali yanzu ka tafi can wata ƙasa kana zaune kuma baka samu musulmar da zaka aura ba ta irin wannan circumstances kai kuma kana tsoron kar ka shi izina a irin wannan circumstances sai ka aure dan ya halatta a gare ka ba za a ce a'a ba amma kana tsakiyar musulmi ƴaƴan musulmi ga sunan sai ka cika trailoli a kanon nan da ba zawarawa ma kawai bari ta ƴan mata ma to kuma me zaka je ka ɗauko wata daban Allah ya samu dace to Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce game da imani ayyar tadda wanda yayi radda ya bar musulunci malaman tafsirin suka ce wannan aya gaban nan wato ita wannan aya wannan gaba wa man yakfur bil imani kasan ubangiji ta'ala yana takrarin saukar da ayoyi aya sai ta sauka sau da yawa iddatu marat wani lokaci sai a saukar da ita sama da sau ɗaya sama da sau biyu sura ma baki ɗayan ta akan nana ta saukar da ita kuma ubangiji ta'ala yakan sanya wa mutane kasan qur'ani cikin hikimar Allah wani lokaci yana saukowa ne don yayi addressing din circumstance yanayin da ya bujiro haka lamarin yake kasancewa yanzu idan aya ta sauka sai sahabbai suka mata kuskuren fahimta to sai Allah ya sake saukar da ayan sai ta zo da ƙarin bayani a cikin ta kuma yadda ta warkar da su kuma hikima ne na ubangiji kuma haka Allah din ya tsara dama ya kasance dan a nuna maka mu'jizar qur'ani ya sauka ne dan yayi addressing din abubuwan da suka bujiro kuma tare da hakan ba a samu tukawa da ya cikin sa ba to matan yahudu da nasara ne da ayat ta sauka aka ce wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza atatum unna ujurahunna yayin da wannan ta sauka kamar yadda imam al-qurtubi yake hakaltowa ina daga cikin sababin nuzul hadhihi al-aya wannan gabar wato sai matan yahudawa da nasara sai suke cewa laula anna allah ta'ala radiya dinana lam yubih lakum nikahana aida ku Allah bai yadda da addinin mu na yahudanci da kristanci ba da ba zai halatta muku auren mu ba kai kamar sun yi raddiya musulmi ne ko to sai Allah ta'ala ce wa man yakfur bil imani ku sani duk wanda ya kafirce ma imani ma'ana abin da ake nufi ayyar tadda yayi radda duk wanda ya kafirce ma abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wa huwa faqad habita amaluhu to aikin sa fa na baya du ya lalace raddi aka musu aikin su na baya du ya lalace a nuna cewa suna nan fa a matsayin su na kafirai su din kafiran ne Allah yana sanin su kafiran ne kuma aikin nasu da suka yi na imani da annabi Musa ko imani da annabi Isa yanzu ya rushe tunda annabi Muhammad ya zo ba su imani da shi ba wa idh akhadna mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuruna qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isra qalu aqararna to kaga hatta annabawa Allah sai dai riƙe alƙawarin su cewa wani annabi idan yazo da sakon da ya gaskanta naku za ku yi imani da shi suka ce mun riƙe wannan alƙawari ya Allah to balle ko mabiya to don haka Allah ce wa mai menene wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce ma imani faqad habita amaluhu to aikin sa mai kyawu ya lalace ai amaluhu salih qabla zalik aikin sa gabanin wannan ya rushe amma wannan malamai sun yi takayyudin sa sun ce akwai aya a cikin wannan sura a gaba da take nuna idan mutum yayi radda aikin sa bai gama rushewa gaba ɗaya ba sai lokacin da ya mutu akan radda amma da mutum zai radda kuma sai ya dawo musulunci to ayyukan nasa za su dawo mun gane domin Allah ya ce wa man yartadid an dini fa yamut wa huwa kafirun sai ka wannan sharadi wanda ya bar addininsa kuma ya mutu yana kafiri ashe kenan in ya dawo musulunci ya mutu yana musulmi aikin nasa bai rushe ba wallahu alam in mun zo gabar ma sake karin bayani insha Allah to ina wajen ne faqad habita amaluhu ay as-salih qabla dhalik فلا يعتد به ما لا يجب ذا اي دوغرو ده ايكن سبا ولا يثاب عليه كما بزا ما ساكمكو با ولو رجع الى الاسلام كودا يدا مسلمينشي اما wannan magana ce take da an bata khilafiya bainal mufassirin idan mun zo gabar ma ji yadda al'amarin yake insha Allah malai yace wa in hajja qabla zalika, idan gabanin ya yarda yayi aikin hajji fa alaihi maratan thaniya, to yanzu sai ya sake yin aiki na biyu saboda wancan ya rushe yayi masa buldoza. Wa kadhalika sa'iru al'amal, hakan dusaran ayyukan sa sun rushe gaba daya. Wa yu'addu alaihi ala zawjatihi, kuma sannan za a kirga wannan din a matsayin saki ne da yawa matarsa. Allah yace huwa fil akhirati min al khasirin, kuma a ranar lahira ya kasance daga cikin waɗanda suke masu asara. Amma wannan magana da yace wa yu'addu alaihi ala zawjatihi ita ma mas'ala ce wadda malamai suka khilafa a kanta, wato waɗanda suka yi intima'i akan waccan fassarar cewa aikin sa ya rushe, to shine suka tafi akan wannan fatawa. Waɗanda kuma suka ce a'a aikin sa bai rushe ba har sai lokacin da ya mutu akan kafirci, to su kuma suka ce a'a matarsa ma bata saku ba inda ya dawo musulunci, in ya dawo musulunci matarsa bata saku ba ma dama bata yi aure ba, amma idan ta yi aure shikenan. Saboda hadithi ya inganta daga Abdullahi ibn Abbas wanda Imam Muhammad ya rawaito cikin musnadinsa, dan Abbas yana cewa radda annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi'i ba'da 60 sinin bi nikahil awwal wa lam yuhdith nikahan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida yarsa Zainab ga wato Abu Rabi' ibn Al As, shine mijinta. Abu Rabi' ibn Al As shine mijinta. Lokacin da Annabi ya yi hijira ya dawo abin nan ya dawo Madina, ita Zainab lokacin ba haramta auren mushrikai da mai sunanta da musulmi ba, suratul muntahina bata sauka ba, to an hana ta zuwa, mijin nata ya hana ta biyowa babanta, tana can a Makka. Kuma da aka yi yakin farko, yakin Badar, yana cikin dakarun Qurayshawa da suka zo yakar Annabi, kuma yarsa tana karkashin manzon Allah, yar manzon Allah tana karkashin aurensa, to Allah ya taimake shi ba a kashe shi ba, yana cikin wanda aka kama su ribatattun yaki. To lokacin da ake neman fansa aka dora wa kowa sai ya biya fansa, to shi ma ya aika ma danginsa a kararrafta da kudinsa da na sauran na abin nan abin da aka dora masa. Ita Zainab ka san miji da mata, ita ma sai ta dauki wani abun wuyanta wanda mahaifiyarta Khadija radiyallahu anha ta bata, mai tsada ne, ita ma sai ta saka a cikin cikatan abin da za a kawo na fansa. Wannan abu da Annabi ya gani sai ta da masa hankali, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga damuwa, duk wani abu na Khadija Annabi ayyana yana jinjina masa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sharadi da shi surkin nasa, yace to ba za a sake ka ka koma ba sai in zaka ba Zainab ta tabo, sai amince akan haka. Ka san su suna shirkan ma suna da rike alƙawari, sabani yanzu mutane a musuluncin kuma ana warware shi, Allah ya shirar da mu. Sai ba Zainab ta dawo, to Zainab ta zauna a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ta yi shekara 6. Kaga lokacin da ake yakin Badar farkon shekara ta 2 ne, ma'ana ta an yi shekara 6 Annabi ya raba su, sai shekara ta 7 ko farkon shekara ta 8 shi surkin manzon Allah din ya musulunta. Ita kuma Zainab tana zaune bace aure ba, kuma lokacin da ya musulunta sai Annabi mai da auren su ba tare da an sake yin wani sabon aure ba, ba a yi wani nikahi ko wani wane ne ba, kaga shi ba musulmi ba ne. Kuma bayan wannan lokaci ma suratul muntahina ta sauka, to sai malamai suke kafa dalili da wannan cewa wannan kalami da aka ce wa yu'addu alaihi ala zawjatihi, wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala ya ce faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin, kuma shi a ranar lahira zai zamanto daga cikin masu hasara. Kaga malam ma yace idza mata alaihi, kaga ya koma kan lamarin, idan ya mutu a kayin raddan bai dawo musulunci ba. Ubangiji Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan musulunci, ka karbi rayuwar mu muna musulmai. Allah ka gafarta mana kurakuran mu, Allah ka gafarta mana iyayen mu, ka gafarta wa malaman mu, Allah ya kyautata mana al'umma dukkan abin da yake zamantowa mana barazana ubangiji Allah ta'ala ka mana maganin sa wadannan yan uwa namu da suke yaki ake zalunta su ubangiji Allah ka ba su nasara Allah ubangiji ka tabbatar da dugadugan su mun shaida bayan Allah ne masu hakuri masu tsayin daka akan addinin su ubangiji Allah ta'ala ka fi mu shaidawa Allah ka kawo musu dauki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum.